This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanku da asubahin wannan rana. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na safe yau Alhamis 29 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, majalisar dokokin Ghana ta zartar da wani kuduri wanda zai ƙara tsaurara matakai akan ƴancin masu neman jinsi daya da ake kira LGBTQ. Isra'ila ta faɗi cewa ta kai hare-hare ta sama a wuraren da makaman kungiyar Hezbollah suke a kudancin Lebanon, kuma ta kakkaɓo wasu rokoki da aka harba daga Lebanon ɗin zuwa Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi wani zama da manyan jami'an Mexico da Guatemala a jiya Laraba domin tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar kwararar bakin hauri.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji dalilan da suka ingiza hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar Ghana ta rufe wasu gidajen rediyo hudu a garin Baku da ke yankin arewa maso gabashin kasar.
Iyo abin da suke yi ne, Omicron ba abin yana kashi zaman lafiya yana kawo farace-farace a mutanen Baku, to dole ne ya kamata a sallame wannan sakaci a kullata don a kawo zaman lafiya.
Sannan za a ji cewa jihar Jigawa na shirin kulle alaka da bankin Raya Kasashen Musulunci IDB domin
mu bukatar mu shine mutanen mu da suke kauyuka masu karamin karfi su zama sun samu sana'ari, wannan noma ya zama sana'a a gare su.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku wani sabon shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar, wanda a yau kamar a makon da ya gabata sata dora ne akan tsadar rayuwa, tattaunawa akan tsadar rayuwa da ake fama da ita a Najeriya. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Laraba, majalisar dokokin Ghana ta zartar da wani kuduri wanda zai ƙara tsaurara matakai akan ƴancin masu neman jinsi daya da ake kira LGBTQ da masu ƙarfafa ƴan luwaɗi da maɗigo da sauran makamantan su a ƙasar da ke yammacin Afirka. Dama neman jinsi daya laifi ne da za a iya yankewa mutum hukuncin zama gidan kasu har tsawon shekara uku. Yanzu kudurin ya kuma sanya hukuncin ɗaurin shekara biyar a gidan yari ga masu ƙarfafa ko goyon baya ko kuma ɗaukar nauyin ayyukan ƴan ƙungiyar LGBTQ+. Kudurin dai na zaman ɗaya daga cikin kudurori mafi tsanani irinsa da aka gani a Afirka. Gamayyar shugabannin addinin Krista da Musulmi da shugabannin gargajiya ne suka ɗauki nauyin gabatar da kudurin. Bayan kada kuri'ar a majalisar dokokin ƙasar, yanzu za a miƙa wa shugaba Nana Akufo Addo kudurin. Yana da nan da kwanaki bakwai ya amince da shi ko kuma ya yi watsi da shi, kamar yadda kundin tsarin mulkin Ghana ya tanada. A jiya Laraba, Isra'ila ta faɗi cewa ta kai hare-hare ta sama a wuraren da makaman kungiyar Hezbollah suke a kudancin Lebanon, kuma ta kakkaɓo wasu rokoki da aka harba daga Lebanon ɗin zuwa Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun kuma ba da rahoton kai wani sabon hari ta sama a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma farmaki ta ƙasa a yankin da ma arewacin Gazar. Ma'aikatan lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta faɗa a jiya Laraba cewa an kashe ƙarin mutane aƙalla 76 a hare-haren da Isra'ila ta kai tun bayan fara yakin a watan Oktoban bara. Ya zuwa yanzu mutane aƙalla 29,954 aka kashe, yayin da wasu 70,325 suka jikkata. Masu shiga tsakani daga Isra'ila da ɓangaren Hamas da ƙasar Qatar a shekaran jiya Talata ba su ƙarfafa kalaman da shugaban Amurka Joe Biden ya yi ba, na cewa ta yiwu nan ba da jimawa ba a cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da Isra'ila ta kwashe watanni biyar tana yi da Hamas da kuma sako mutanen da Hamas ɗin ta yi garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi wani zama da manyan jami'an Mexico da Guatemala a jiya Laraba a birnin Washington domin tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar kaurar baki ba bisa ka'ida ba da waɗanda suka rasa matsugunan su da kuma batun fadada hanyoyin shige da fice a yankin wanda doka ta tanada. Blinken tare da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da wasu manyan jami'an Amurka sun gana da ministan harkokin wajen Guatemala Carlos Ramiro Martinez da ministan cikin gida na Guatemala Francisco Jose Jimenez Urungaray da kuma sakatariyar harkokin wajen Mexico Alicia Barcena Ibarra. Tawagogin uku sun amince akan akwai buƙatar gaggawa ta magance abubuwan da ke haddasa yin ƙaurar bakin haure da faɗaɗa hanyoyin shiga Amurka ba bisa ka'ida ba da kuma samar da wata hukumar haɗin gwiwa ta Amurka da Mexico da Guatemala da za ta magance matsalolin bakin haure.
Tunan ba da jimawa Maryam za ta dawo ta karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu buɗe taskar hotonninmu daga ƙasar Ghana. Inda hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar ta rufe wasu gidajen radio hudu a garin Baku sakamakon zargin su da hukumar ke yi da rura wutar tashin hankalin rikicin ƙabilanci a arewacin Ghana. Garin Baku da ke kan iyakar Ghana da Burkina Faso mai fama da rikicin mayakan jihadi ya shafe shekaru yana fama da rikicin ƙabilanci da gwamnatin take taka tsantsan domin kaucewa kwararar yan ta'adda zuwa yankin. Lamarin da ya samu hukuntan suka zuba ido sosai a yankin. Wakilin muryar Amurka Hamza Adams ya jiyo ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin gidajen rediyon da aka rufe a wannan rahoton da ya hada mana.
Audin bebe daga Baku. Radio station sun da aka kulle cikin garin Baku yana ya kawo mana matsala sosai. Mun shiga kefin karfe 6 radio sun suna taimakan mu. Da shi muke ji har lokacin kwanan mu ya kai mai kwana. To yanzu kuma an kama abin an kulle ba da wani dalili ba.
Imrana Madaha rufe tashoshin radio da aka yi a nan garin Baku bai mana dadi ba saboda a wannan kafofi muke samun sauraron gidajen radio daban-daban.
Wannan ne tsokacin da wasu al'umman yankin Baku na jihar Musu gabashin kasar Ghana suka gabatar yo bayan gwamnati ta matakin rufe gidajen rediyo guda kudu a yankin da suka hada da Goma FM da Boko FM da Source FM tare da Zahara FM bisa gudunmuwar da suke bayarwa wajen hassa wutar rikicin kabilanci da yakicinewa a yankin. A wani jawabin da director sashen kula da harkokin kamfanoni a hukumar sadarwa ta kasa Inana Dufi Bidu ta gabatar ta ce hukumar tsaro ta kasa bayan bincike mai zurfin gaske da ta aiwatar ta tabbatar da cewa waɗannan gidajen rediyo suna ba da gudunmuwa wajen kawo rashin zaman lafiya a yankin Baku. A don haka ta dau wannan mataki wanda daman ita ce doka ya ba ta damar ladabtar da masu yada labarai har in suka aikata ba daidai ba. Muna aiki tare da hukumar tsaro ta kasa ne domin ganin an samu zaman lafiya a yankin. An yi hasarar rayuka masu yawa da dukiyoyi kazalika dubban jama'ar yankin ne suka yi kaura daga Baku zuwa kudancin kasar domin neman mafaka. To sai dai gidajen rediyo sun nuna rashin jin ɗin su bisa wannan mataki. Nuruddin Goma shine daraktan gidan radio ta Goma FM ya ce
kafin ya NCA su zo su ce za su kulle FM station ya kamata su write takarda su ba radio station su gwada musu kama muna so mu kulle stationin ku na so mun ba ku wata guda ku yi shiri amma ga abinda yasa muke so mu kulle stationin ku don sai in kuna da response da za ku bayi ku ba mu response sai mu duba wannan duka ba yi ba wanda ya kira mu ba wanda ya ba mu kada yace suna sirin su kulle FM station muna zamani mun ga sun dawo da sojoji kikenan an zo an hulga muna letter the next thing ana kulle muna station ana dokan transmitter sun
shin rufe gidajen radio zai iya bada gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsala kamar yadda hukumar NCA din ta nuna na tuntube mai sharhi kan harkan tsaro ta kasa Umar Sanda Ahmed inda yake cewa
inda kuma tana lura kamar wannan abinda suke sa cikin kunnin mutane zai assasa wani fitina kai hanya a hana hakari domin daga Rwanda a yayin da radio station sun kai amfani da waɗansu zantuka da waɗansu kalmomi ya kare kura har an kai fadan kabilanci wannan abin zai iya ya faru.
To sai dai ta ɓangaren ƙarfafa demokuraɗiyya kuwa shin za a iya cewa matakin rufe gidajen rediyo ya saba wa tsarin Sharif Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a kasar ya ce ai demokradiya baya hura wutan rikici.
In yau abin da suke yi na wanda ke babban abu ne yana kashi zaman lafiya yana kawo farace farace a mutanen Baku, to dole ne ya kamata a sallame wannan tasha a kulle ta don a kawo zaman lafiya. Mun ga kuma cikin demokradiya ma an yarda domin demokradiyan ta yi wannan doka Electronic Communication Act 775 wanda yake ana yi sun shi ne ana daidaita ayyukan 'yan tashar rediyo duka baki ɗaya.
Sai dai kafin rufe waɗannan gidajen rediyo guda hudu, majalisar wazar da zaman lafiya ta ƙasa ta buƙaci da gwamnati ta rufe biyu daga cikin gidajen rediyo hudun da aka rufe, wato Bako FM da Source FM, bisa gudunmuwar da ta ce suke bayarwa wajen hasa wutar rikicin kabilanci a yankin a bara. Gwamnatin Ghana ta sha rufe gidajen rediyo saboda rashin sabunta lasisi, amma ba saboda matsalar tsaron ƙasa ba kamar matakin da ta ɗauka kan waɗannan gidajen rediyo hudu da ke yankin Bako. Tuni dai gidajen rediyon sun miƙa takardun bukatunsu ga gwamnati domin ganin an samu nasarar watsa shirye-shirye da ake bukata maimakon rufe gidajen rediyon. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza da wannan rahoton. To kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. A ranar Juma'ar wannan makon ne za a gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki a ƙasar Iran. Ko da yake ba waɗanda za a zaɓa ba ne abin dubawa, amma mutane nawa ne za su fita kaɗa ƙuri'a. Rashin jin daɗi game da koma bayan tattalin arziki da zanga-zangar da aka shafa shekaru ana yi a ƙasar da batun takun saƙa da ƙasashen yammacin duniya a kan shirin nukiliyar Tehran da kuma yadda Iran ke goyon bayan Rasha a yaƙin da take yi da Ukraine sun sa mutane da yawa cewa ba za su fita kaɗa ƙuri'a a wannan zaɓen ba. Jami'ai sun yi kira ga jama'a da su fita yin zaben, amma kuma cibiyar tattara ra'ayoyin jama'a ta ISPA mallakar gwamnatin kasar a bana bata fitar da wani bayani akan yawan mutanen da ake sa ran za su kada ƙuri'a ba, wani abu da aka saba yi a zabukan da suka gabata. Cikin 'yan Iran 21 da kamfanin dillancin labaran AP yayi hira da su a kwanan nan, mutum biyar ne kacal suka ce za su yi zabe, 13 suka ce ba za su yi ba, 3 kuma suka ce ba su yanke shawara ba tukunna. A jiya Laraba, jami'an kiwon lafiya na Amurka sun faɗi cewa masu manyan shekaru a ƙasar su fara shirin yin ƙarin rigakafin cutar COVID-19 ko da sun yi rigakafin da kaka. Cibiyar sa ido kan cututtuka ta Amurka ta CDC ta ce ya kamata Amurkawa 'yan shekaru 65 zuwa sama su sake karɓar sabon rigakafin cutar da za a fito da shi a watan Satumba idan akalla sun yi rigakafin watanni 4 da suka wuce. Galibin mace-macen da aka samu da marasa lafiyar da aka kwantara a asibiti a bara sanadin cutar COVID-19 'yan shekaru 65 zuwa sama ne. Ƙarin yin rigakafin zai iya bada ƙarin kariya ga waɗanda ke tattare da haɗari sosai, a cewar daraktan hukumar CDC Mandy Cohen.
A gaida Maryam Dole da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bankin Raya Kasashen Musulmi IDB yana shirin kulle yarjejeniya da gwamnatin jihar Kano ta Jigawa domin bunƙasa harkokin noma da raya kasuwar ƙasa da ƙasa da cinikayyar dabbobi da ke garin Mai Gatari a jihar. Da yake ƙarin haske yayin hira da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Gwamnan jihar Umar Namadi ya ce hakan na daga cikin batutuwan da shugabannin bankin suka tattauna da tawagar jami'an gwamnatinsa lokacin da suka ziyarci birnin Jidda na Saudi Arabia cikin makon da ya gabata.
Mun nuna musu mu harkar noma, muna so a riƙa yin noma a Jigawa a rani da damana. Sannan bayan wannan mun nuna musu cewa muna da waɗansu yankuna a jihar Jigawa wanda yake ba sa iya noman rani. Kuma muna so waɗannan yankunan su ma su samu su yi noman rani ko yin irin ƙananan dams ɗin a wannan wuraren ko kuma yin industrial borehole rijiya mai ƙarfi wanda yake za ta ba su ruwa a kowane lokaci suke so. So waɗannan abubuwan mun tattauna kuma mun gaya musu abubuwan da ake noma a waɗannan wurare. Can inda muka faɗa muka ce ba su iya noman rani, suna iya noman zobo, suna iya noman liɗi wanda za su yi da damana. To muna so kuma idan rani ya yi wa mutanen mu su daina tafiya ko ina su ma su zauna a nan su yi. Mun yi tasawira mun ba su yadda abubuwan suke kuma sun duba kuma sun ga abin ya gamsar da su, saboda haka za mu ci gaba da tattaunawa da su. kuma shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa a gaba dama inda suka ga an ba da himma inda za a fita mutane daga harkar talauci, za a taimaki mutane musamman masu karamin karfi ko musamman matasa. To sun ga duka abin da muka gabatar musu cewar mu buƙatar mu shine mutanen mu da suke ƙauyuka masu karamin karfi su zama sun samu sana'ar yi, wannan noma ya zama sana'a a gare su. Sannan kuma ba wai kawai noman ba, mun nuna musu yanda zamu kawo kamfaninnuka su sarrafa kayan amfanin gona da aka noma. Sannan mun nuna musu cewar zamu gina manyan kasuwanni kaman guda uku. Sannan kuma muka nuna musu yadda kasuwar mu ta mai gatari take, ita ce kusan babbar kasuwa a kusan Afirka ta Yamma a kan harkar dabbobi.
Wannan tallafi ko dakawa da suka ce za su yi wa gwamnatin Jigawa zai zama ta fuskar kayayyakin aiki ne ko kuma akwai mazancen kuɗi?
Kasan su bankin tallafin musulunci akwai abubuwa guda biyu, akwai abin da ake kira grant, suna ba da tallafi, kuma akwai abin da ake kira bashi wanda yake ba ruwa a ciki. Kuma so duka guda biyun mun nema, kamar yadda ka sani dama can tun gwamnatocin baya da suka shuɗe akwai bashi da aka nema na wannan banki. Amma saboda abubuwa da suka taso ba a Jigawa ba ta samu tamu wannan bashin ba, bayan an bada sun sa halaye sun yi komai, shi ne babban dalilin da ya sa muka koma gurinsu. Muka nuna musu tabbacin cewar in Allah ya yarda duka mun duba mun gane kurakuranmu, kuma za a gyara kurakuran wannan. Saboda haka sun yarda sun gamsu duka abin da muka nuna musu, kuma insha Allah za su bada wannan.
Zuwa yaushe ne watakila za ku kai ga karkare wannan tattaunawa da tsarin da za a yi kuma a fara aiwatar da yarjejeniyar misali?
Yanzu da muka dawo mun tura mutanenmu sun je a ma'aikatar kuɗi ta tarayya domin a ci gaba da dukkan abubuwan da ya dace. Kuma ma'aikatar kuɗi ta tarayya ta ba mu dukkan haɗin kai da ya kamata domin a samu nasarar wannan al'amari. Saboda haka muna nan muna aiki akan abun.
Na san wannan tsari ne na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa, majalisar dokokin ƙasa takan shigowa don sahalewa a wasu ɓangarorin. Ban sani ba wannan mako akwai buƙatar ita majalisa ta ƙasa ta shigo ciki.
Adan wanda muke ta aiki da ita ma'aikatar kuɗi ta gwamnatin tarayya, bayan mun gama namu aikin za mu tura musu, su kuma su ma suka duba suka gama abin da za su yi, sannan za su kai majalisa domin majalisa ta amince ta sahale. Akwai borrowing plan da ake fada, wani tsarin karɓar basussuka da ake na ƙasa gabaki ɗaya, za a sa shi a ciki, sannan kuma shikenan sai a ci gaba da al'amura.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan a wata tattaunawar da ya da gwamnan jihar Jigawa. Kada fa a sha'afa, ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 12:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba
ta akai. Mun san cewa lalle kasar mu ba ta da tsaro. Noman da ake yi a shekarun baya ba shi ake yi ba. Mata da yawa a nan arewacin Najeriya sun fito su zama mabarata.
Hausawa suna cewa wai komai wale kiri magawa, wai mutuwa ta ja mata.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun tsadar rayuwa a Najeriya wani lamari ne da ya dauki hankalin al'umma ba a Najeriya kadai ba, har ma da kasashen ƙetare, banda uwa uba kasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Yau ma muna tare da iyaye mata Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar domin nazartar wannan lamari da nufin neman mafita a wannan tattaunawa da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta jagoranta. A makon da ya gabata, Aisha Naira na bayani kan yadda iyali a Najeriya ke rayuwa kan ƙasa da dala ɗaya a wuni lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau.
Sancen yin wannan ya kai ga cewa mata sukan yi sammako su fita su tafi lambuna da ake fitar da kabeji. Sukan suka je wa'innan lambuna da ake fitar da ganyen kabeji. Shi mai gona, shi yana cikin gonarsa yana cirewa, su kuma suna ɗaukowa suna kawa suna ɓare wannan bayan kabejin, wannan koren ganyen za a dawo da shi
wannan mai duhun.
In aka dawo da shi gida sai su sa ruwa su yanka su wanke, sai su ɗora shi a waje su ɗaga mishi ruwan kanwa domin ya taushi. a dan samu wani abubuwan sinadari a dan jefa a hada a kwada ma yara su ci su musu kai bakin su mun kai ga wannan matsayin ana samun wannan
to a fahimtar ku kuma ta daga ina matsalar ta taso bayan ga bayan cewa farashin kayayyaki sun yi sama
wannan matsala ta taso ne daga wasu tsirarin manyan yan kasuwa da ƙananan yan kasuwa wanda tunda amfanin gona yana gona ba a kawo shi gida ba suka dinga bin kauyuka suna siyo abincin a gonakin manoma suna kaiwa suna tarawa a manyan stores yanzu ya zama idan ka shiga kauyuka da karkara da wasu lunguna idan ka ce babu abincin kuma daga wurin su ake samu abinci a kawo kananan kasuwanni na kauyuka sana dauko a kawo manyan kasuwanni to babu
yanzu kaman kina ikirari ko kina zargin cewa shi wannan dai tsadan da aka samu da yin wannan kaman kirkirar sa aka kenan
wannan ayi ma da ma kirkirar ta aka yi mun san cewa lalle kasar mu ba ta da tsaro noman da ake yi a shekarun baya ba shi ake yi ba amma duk da haka nan manoman mu suna yin kokari suna noma abin da zamu yi amfana da shi a kasar mu amma me mugayen yan kasuwa sun riga sun shiga cikin al'amarin masabi yanzu shi cikin al'amari sai ka ga malmala wannan abu faduwar darajar nera
tare lokacin da aka samu dan matsayi ko kuma canji a cikin iyali akwai matan da zaka iya cewa ba su da hakuri ko kuma mazan da za a ce an tunzura su abu kadan musamman arewaci da aka san cewa sunan auren rakin mu a lallaba zaka ga abu kadan yasa an kawo hargitsi shin wannan tsadar rayuwar da canjin da aka samu ya kawo dan hatsaniya da kuma canji a iyalai
ya kawo sosai saboda ni ma kaina ga nauci kuma nayi wani shari'a a satin da ya wuce yarinya tun tana ta hakuri da shi da babu haka kawai sai ya ce mata ta tafi gida
ya gaji
ya gaji
ya to ne ta fada mata
ai ba ta fada da ya turo ta gida shuru ba ta biyo ba shine iyayen suka ji shuru ba ta biyo ba sai suka yi min magana suka ce to ga yarinya fa ta zo gida kuma ba a neme shi bai yi magana ba nace to ku neme shi mana da aka neme shi sai ya ce kai shi ya gaji fa da auren nan ne ba zai iya ba kuma ko auren raki suna ta mutu
ai ka dawo hutu ne kake
to ya za a yi
haja da yarfi
to auren raki fa yanzu suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ne yanzu matan su suke da auren ba mazan ke da auren ba
to in kina so ki ci gaba da zama da
yawa ke kike da auren ki har in Allah ya ce mu ke ki ya gidan da in kana zo ne a gidan haya ne ina ya samu ya biya kudin haya na shekara to alhamdulillah kai wannan kikin gode Allah domin me in kika ce kin yi abubuwan da suke tafiya kin yi fahin zuciya ya samu 20 50 30 ya baki ke ko ba za ki nemo 100 200 ki dora akai ba
au naka sai na macen sai ya fi na namijin yawa
ai ke kike da yaya ke ku ta yi baki ki basu wani ba in ya samu ya lallaba shi gore 12 asuba na yi yana zuwa masallaci to daga can fanyen zar takalmi shi kuma sai 12 na daren goban Allah ya kai mu zai kuma lallabowa ya dawo ya sadada ya shige ki lallabi yaran nan sun yi bacci to kin ga yanzu kike da hakurin auren ke kike da auren ba shi bane yake da auren a'a igi auren Allah na rayar ga ba shi wannan hukunci yana hannun shi amma kike da hakurin auren domin yanzu muna gani abubuwa da suke faruwa da yawa kotunan ma an daina zuwa domin ma aka je ga mu alƙalin cewa zai yi hakuri ki kuma da zaki rike yayin ki kuma hakurin nan ma daga anguwa da kike ka fita shine za a baka a ce maka kai in ma ka je gidanku ka kai ƙara can ma zai ce to ni ma ga halin nake ciki ga sauran ƙannan ki da tsohuwa sarrafa mu
ka ta dawo kuma ta ƙara daura
mu an kuma kika dawo to fa ni ba zan yi rike ki ba to gara ki hakura a can ki zauna a gidanki dalili yanzu haka shi yasa mata da yawa a nan arewacin Najeriya sun fito su zama mabarata
ruwa
yana kacaniya
masu aiki
na yi masana'a na yi masu ma yawon bara suna yi duk wani wurin da zaki je wajen dan jabba da hannu zaki tara akwai mata da yara ko ba na kasassu ba lafiyayyu ko masu aure ne zaki gwanta ko da 'ya'ya biyar a gabanta duk rashin imani ka sai ka tausaya mata ka tausaya ma yaya saboda ba ta da yanda za ta yi da su wani yana garin wani ma ya haure ya bar garin
shi majin
to zai zauna ne kullum ya zo a ce mishi babu yau da gobe sai Allah in bai tanka ba gobe zai tanka in aka yi wasa idan ya mulmula hannu ya kai wani duka sai ga an zo an yi danya to madadin haka gari ya bar garin ba ta gan shi ba sai ya zauna lafiya akwai wata mata da aka same ta a garin Rigasa matar gidan take zaune hasali gidan haya ne to kudin ta yi kare to mijin sai ya gudu sai baggaran
ba abin da za a ci
ba abin da za to amma mai bayar kudin haya ba wani abinci zai bayar ai mahallin ma shine bargo tukuna to ba abin da za a ci balle mahalli aka tashe ta a gidan sai ta tafi cikin daji ta samu dan wuri sai ta zauna sai aka tsince ta a cikin daji tana kwana tana fitowa daga cikin nan din ta tasu ƴaƴanta duk yanda wani aiki na karfi yake matan nan za ta domin ta kula da wayannan ƴaƴan nata babu goma karan boko da islamiya ba wannan magana sai aka tsince ta cewa ai matan nan ga halin da take ciki a ga irin abubuwan take na wahala sai da
take da wahala
tana aikin gini
gini na daukan kasa da sauransu
yana kika sai namiji zai je ya zauna ya dauki kankara ya hausu ya bi takala ya hau ya dora kankara a sama haka take yi take wannan rayuwa dan ta samu abin da ta ci kuma wannan aiki take a wuni bai wuce a bata naira 1500 zuwa naira 2000 shine kuma ta
abin da za a ci na ranan
kina ta bata na ranan kina kuma tana da yaya guda takwas to a wannan lokacin nan shine aka fuskanci wannan hali da wannan matan take ciki inda wayansu kungiyoyi da yawa suka shigo cikin al'amarinta da makota da masallatai da malamai suka ce to wannan mata ya kamata a san da za a taimaka mata shine haka yi wata gidauniya wanda a ƙarshe aka samu aka dan samu mata mahalli aka gina mata dan gida aka samu fili aka dan siya mata dan wani ɗakuna guda biyu ana haka aka dan samu abincin da aka dan kai mata gida aka tono ta zauna saboda mahal lafiya ta lokacin kuma ta shiga cikin wani hali saboda me mace ce kuma shekarunta sun riga sun dan ja rauni irin na mata to aka dan samu wuri aka aita ana aje ta dan abin da samu sai ga mijin kuma ya dawo ya bayyana
to ya bayyana
a ya da ya bayyana ai an samu ran zai dawo shi mai dan fake huta to a haka nan dan nan
saboda mazan yanzu zama su rauni
ke su zama su rauni ai rauni gare su wallahi mace din da za ta yi ba za ta taba zubar da ƴaƴanta ba me imani ne yanzu wallahi zai tara mata ya dafa abinci in kika zo akwai wurare da yawa yake gani an dan tara mata mai imani wanda yake da shi margo masu imani sun dan dafa abinci an dan sa shi a cikin dan teka wai din nan ki zauna ki ga yanda za a ba ma mata dan teka wai din abinci da su da ƴaƴan sai da suke nan ba suke warwasu a wannan tsadar rayuwa wanda muke da manyan masu kuɗi musamman mu da muke arewacin Najeriya
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja burki nan sai dai kafin mu sallama da bakin namu mako mai zuwa za mu ji matakan da suke gani za a iya dauka na neman sassaucin wannan tsadar rayuwa muna godiya ta musamman ga bakin namu Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar sai ku wakilinmu Binta Ibrahim da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da daidaita sautin shirin kan batun aikata alheri masu iya magana suka ce ana bikin duniya ake na kiyama idan kuma aka ki sharan masallaci a yi ta kasuwa kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga inganta rayuwar iyali da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya
Ta gaida Grace Alheri Abdu yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Maryam ta sake dawowa da shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a jiya Laraba majalisar dokokin Ghana ta zartar da wani kuduri wanda zai ƙara tsaurara matakai akan ƴancin masu neman jinsi daya da ake kira LGBTQ da masu ƙarfafa ƴan luwadi da madugo da sauran makamantansu a ƙasar da ke yammacin Afirka dama neman jinsi daya laifi ne da za a iya yankewa mutum hukuncin zama gidan kasu har tsawon shekara uku a ƙasar yanzu kudurin ya kuma sanya hukuncin daurin shekara biyar a gidan yari ga masu ƙarfafa ko goyen baya ko kuma daukar nauyin ayyukan ƴan kungiyar LGBTQ+. A jiya Laraba, Isra'ila ta faɗi cewa ta kai hare-hare ta sama a wuraren da makaman kungiyar Hezbollah suke a kudancin Lebanon, kuma ta kakkaɓo wasu rokoki da aka harba daga Lebanon ɗin zuwa Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun kuma ba da rahoton kai wani sabon hari ta sama a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza da kuma farmaki ta ƙasa a yankin dama arewacin Gaza. Ma'aikatar lafiyar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta faɗa a jiya Laraba cewa an kashe ƙarin mutane aƙalla 76 a hare-haren da Isra'ila ta kai tun bayan fara yakin a watan Oktoban bara ya zuwa yanzu mutane aƙalla 29,954 aka kashe yayin da wasu 70,325 suka jakata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi wani zama da manyan jami'an Mexico da Guatemala a jiya Laraba a birnin Washington
don tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar kwararar bakin haure da waɗanda suka rasa matsugunan su.
To masu sauraro da takaitattun labarin za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can anjima da rana da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Aji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umarni Daddy Balawe da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asalama.